Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyyar kuma dalal. Sai kuma tasha Alpha Radio kuma si a Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum sarfi da hashin gumen ne tare da Hadiza Kyari da ma sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa dan takarar babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Atiku Abubakar ya kammala gangamin yakin neman zaben sa a jihar sa ta Adamawa. Haka kuma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku akan ko kun shirye zaben. Lambar da za ku kira ita ce 2025 2655. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a fara shan labaran duniya.
Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya roki kasashen kawayen Amurka da ke nahiyar Turai akan su janye daga yarjejeniyar makaman nuclear Iran da aka cimma a shekarar 2015. Yana mai kiran Iran kasar da ke kan gaban wajen daukar nauyin ayyukan ta'addanci a fadin duniya. Pence na wannan jawabi ne a wani taron kasa da kasa da aka yi gabas ta tsakiya wanda Amurka da Poland suka dauki nauyin sa a Warsaw. A shekarar da ta gabata ne kasar Amurka ta fita daga yarjejeniyar makaman Iran wadda ta kunshi kasashe da yawa da kuma sanya takunkumi akan Iran din. Gwamnatin Trump a baya ta ce batun Iran shine za a maida hankali akan shi taron da za a yi a Warsaw, Poland, amma masu shirye taron sun fadada abubuwan da za a yi a maida hankali akai da suka hada da takaddamar da ake yi tsakanin Isra'ila da Palestina da kuma yakin da ake yi da ISIS a Syria da Yemen. Ana tsarin majalisar dokokin Amurka za ta jefa kuri'a yau Alhamis akan yarjejeniyar samar da kudade don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati, yayin da ƴan majalisar ke samar da kudade don gina katangar da ta dauka wasu matakan tsaro a bakin iyakar Amurka da Mexico. Ƴan majalisar dokokin da ma'aikatan suka yi sun yi ne ta aikin har zuwa daren jiya Laraba don yanke shawara akan dokar da ta fito daga wani kwamitin na 'yan Democrat da Republican da aka daura wa nauyi samar da yarjejeniya akan tsaron iyaka. Wannan kwamitin shine ya nema hanyar kawo ƙarshen dakatar da wasu ayyukan gwamnati na tsawon kwanaki 35 da aka yi a watan da ya gabata. A lokacin da kawunan 'yan jam'iyyar Republican da Democrat suka rarrabu akan buƙatar shugaban Donald Trump da ta bashi kuɗi $5.7 billion don gina katangar a kudancin iyakar ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A yayin da wani shiri na tsawon shekara ɗaya da aka fara da zummar taimakawa yakin Somaliland don kulawa da dangantakar cinikayya da kasar Habasha ke dab da karewa, manyan shugabannin na fatan ƙara samun taimako na tattalin arzikin kasar kuma ya fito da ita a yankin da ke arewa maso gabashin nahiyar Afrika, yankin da ya fuskanci canje-canje da yawa a shekarar 2018 da ta gabata. Wata kungiya da mazaunanta da ke birnin London wadda ke aiwatar da shirin ta fada shekaran jiya Talata cewa ta karu da sani da tattaunawa don shugabannin da ke kula da tattalin arzikin yankin na Somaliland ya kusa zuwa ƙarshe. Asusa na tallafawa cinikayyar da sanya hannun jari na neman taimakawa kasashen duniya da suka fi talauci wajen kula da dangantakar cinikayya mai kyau. Tun daga farkon shekarar 2018, kungiyar ta yi aiki da shugabanni daga yankin Somaliland don kula yarjejeniyar tattalin arziki da Habasha. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka sun caccaka shugaba Donald Trump jiya Laraba a lokacin da suka kada kuri'a akan yanke bada taimakon soja ga gamayar dakarun kasashen da Saudiya ke jagoranta a yakin da suke a Yemen. Yan majalisar wakilan 248 ne suka kada kuri'ar amincewa da dakatar da bada agajin a yayin da 77 basu so ba, kuma wannan shine karo na farko da majalisar ta wakilan ta yi amfani da ikon dokar yaki wajen daukar wani mataki. Yanzu an tura kudirin gaban majalisar dattijai, inda a bara majalisar ta jefa kuri'a akan wani kudiri shigen irin wannan ta yi kudirin ya fuskance kalubale a fadar shugaban Amurka. Amurka ta sha ba da taimako ta fannin samar da bayanan sirri da dabarun yaki ga kungiyar dakarun da Saudiya ke jagoranta da ke yaki da 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya a Yemen. Yakin da ake yi ya yi sanadiyar mutuwar dubban fararen hula tun daga shekarar 2014, ya kuma kara tsananin rikicin agajin jin kai a kasar mai fama da matsanancin talauci. Shugaban kasar Colombia Ivan Duque ya ce yana so ya kawo ƙarshen mummunar mulkin kama ƙarya da ake a Venezuela. Duque ya ziyarci birnin Washington jiya Laraba, inda ya tattauna da shugaba Donald Trump akan ƙoƙarin da ake yi na kauda shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro daga mulki. Shugaba Trump ya ce kasar Venezuela ne na cikin tashin hankali, ana kuntatawa mutane sosai. Ya kuma ce baya jin daɗin abin da ke faruwa a can. Trump ya ce yana dubawa duk matakin da suka dace, amma bai yi ƙarin bayani ba. Ya kuma ce bai fidda batun yin amfani da ƙarfin soja ba, amma dai bai faɗi bisa sharaɗin da zai tura sojojin Amurka ƙasar Amurka ba.
Labaran duniya kina ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Atiku Abubakar shi ma ya kammala gangamin campaign ɗinsa a jiharsa ta Adamawa, inda jam'iyyar PDP ta yi gargaɗin kada a daga zaben da ake sa ran farawa a wannan Asabar. Ga rahoton Ibrahim Abdul Aziz.
Inda dattawan jihar Adamawa suka nuna goyon bayansu ga Atiku Abubakar, kamar yadda dattijo Chief Joel Hammanjo da madaki ya bayyana a wajen taron. Hakanan shi ma a jawabinsa ɗan takarar gwamnan na jam'iyyar ta PDP a Adama Ahmadu Umaru Fintiri, wanda kuma ya taba zama muƙaddashin gwamnan jihar, ya ce wannan karin PDP ce ma za ta kafa gwamnati a jihar kamar yadda ta saba a baya. Sai dai ku a jawabinsa shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya Chief Uche Sekondo ya ce yanzu haka sun bankaɗo wani yunkurin ɗaga zaɓe, batun da kuwa ya ce 'yan Najeriya ba za su lamunce ba. ku sani yanzu idanun duniya na kan Najeriya duk wani yunkuri na tsage wannan zabe to ba lamun da ba za mu lamunce ba dole ai wannan zabe kamar yadda aka tsara a cewar shugaban jami'ar ta PDP a Najeriya da tashi jawabin sa cikin farin ciki a Atiku Abubakar ya kosoki jam'iyyar da ke mulki a Najeriya ta APC tare kuma da saba layar kawo sauyi idan aka zabe shi a matsayin shugaban Najeriya
sun kawo mana yunwa sun kawo mana talauci sun kawo mana rashin zaman lafiya sun kawo mana rashin haɗin kan yan Najeriya don me za mu zabe su don haka ba za mu zabi APC ba mutun nawa ne za su zabi PDP rana saba kaga dano
kafin ma dai wannan gangami sai da aka kai ruwa rana tsakanin jam'iyyar APC da ke mulki da kuma PDP kan batun kafa hotuna da ma'alunan kamfanin din takar jam'iyyar musamman akan manyan titunan fadar jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to a gaida Ibrahim Abdulaziz kwana biyu ya rage a babban zabe a Nigeria kun shirye yin zaben in an jima kadan zan bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ku amsa mana wannan tambaya da ma irin shirye-shiryen da kuka yi wa wannan zaben kafin nan a shakata da wannan waka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
to madalla musa mai kiran mu na farko daga Kaduna wane ne daga Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam wa ke magana.
Sharafila Hashim Umar barka da yammaci.
Barka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo ne rijo da koda kasu
tunan Najeriya. To Alhaji Musa ka shirye yin zaben nan kwa?
Alhamdulillah mun shirye yin zaben insha Allah. Muna kan mun shirya.
Wani irin shirye kai?
Kurkun mu muna fatan insha Allah za mu yi zaben cikin kwanciyar hankali kuma da ƙarshe ina so da in kira ga matasa akwai wata rayuwa bayan zabe. Kada mutum ya ce zai yi amfani da damar da zai amfani ya zo ya tada hankali ka ji abin da hukuma ta faɗa to an ta kama mutum yana hayaniya a gurin zabe za a je a garkane shi sai bayan zabe to kaga mai gari haya. Haka ya kamata matasa da iyaye ku gargaɗi ƴaƴanku ku tabbatar da cewa
Kun zabe cikin kwantar da limana ke zabe ka ta wuce abinka ta ce ne maka ba ta harkiri ta jira ga Musa Garo mai rediyo da koda kasuwar ka duk nan Najeriya na gode to mai rediyo da koda mun gode kwarai da wannan gudunmuwa da ka bayar bar mu har yanzu da muna Kaduna wani ne a Kaduna
Musa Garo a Sokala fiya Sharfila Hashim Gumal barka da lafiya
yawa barka dai
Sunana Murtala ne kamar da kullum kuma ina kiran ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
To Malam Murtala ya shirin zabe?
Eh to alhamdulillah an shi shirya mu duba da yadda muke ga sauran al'umma ma wanda suke kusa da mu gaskiya an yi shiri kuma yadda za ka duba wannan yanayin ma za a ga kowa cikin annashuwa da kyakkyawan fata sabanin zamanin da gan za a zabi ana tarar da biyu wani abu zai biyo ba amma ina mai tabbatar wa Allah dukkan al'umma mu kowa bai wani tunanin wani abu zai faru su da kyakkyawan fata yanzu aka ma shi katin zabe na gashi a gaban aljuna ma da sun gina fara kwana da shi zuwa nan da ranar asabar insha Allah kan ma ya ɗan yi faɗa wani lungu ne ne insha Allah fatan za ku tashi lafiya
to malama matsala mun gode kwarai da gaskiya kira ka bayyana kuma ka tara da wannan katin naka sosai kiran kar ya faɗi domin ya da muhimmanci sosai mun gode to yanzu kuma za mu je Bauchi wani ne akan layi daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
To Malam Ayuba muna sauraron ka ya shirin zabe
To alhamdulillah mu dai a jihar Bauchi lalle an shirya sadda yin wannan zabe kuma ko yanzu a karamar hukuma ta Ganjuwa hukumar zabe ta manna sunan wanda za su yi aikin zabe kuma ana dubawa cikin kwanciyar hankali babu wani tashin hankali lalle ya gwada a jihar Bauchi an shirya sadda ai wannan zabe lafiya kuma tare lafiya ba tare da an ci mutuncin kowa an tozarta shi ba nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi
to Malam Ayuba mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka kira ka bayar da kuma fatan za a yi zabe cikin kwanciyar hankali da lumana har yanzu dai muna Bauchi wani ne akan layi daga Bauchi
Assalamu alaikum sashi Hassan Amir Amurka mai magana Sama'il S Power kafin madaki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi
to Malam Sama'ila muna sauraron ka
To alhamdulillah mu dai mun shirya sabda kafin fadi ho mu na kada ƴan majalisun jihohi da rarra sanatoci saban kasa kan da darke in Allah da amma yau
Man Sama'ila kana tare da mu to da alama na Man Sama'ila ya goce bar mu je jihar Niger wani na kallon ya ga Niger
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum assalam
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba
To Malam Ibrahim muna sauraron ka ya shirin zabe.
To mun shirin zabe sai dai mai ma ainihin wanda za su je Qur'a mun su fata alkhairi na farko kenan. Sannan na biyu ina jin kunne ga matasa ƴan uwana. Su tsaya su kwantar da hankalin su san su dudu wanda ke son su ba wanda yake son rusa musu ƙasa ba wanda zai kawo mana ci gaban rayuwa a Najeriya.
Malam Ibrahim ko kai ne wanda ka kira ka ce ba su muku rijista zabe ba a yankunan ku.
Wallahi ne ba su dole su mula rijistar zabe ba sannan ko kamfe nan ma ko mutum da ba mu gani ba bangaren zabe a nan
ko masu kamfen ma ba mu gani balle masu muku rijista ku yi zabe wakilin mu nan yankin ku yana kokarin ya tuntuba ya ji daga bakin hukumar zabe ji me yake me ya faru haka har wani yanki da kun ce wajen akwatuna 10 ba a yi musu rijistar zabe ba
insha Allah muna kokuma fatan kuma bangaren kuma mu samu ko kubiya muna bukata bangaren haka ya kasance an tuna da mu
to madalla mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim to Allah ya bada sa'a to jama'a yanzu dai layukan mu abuɗe suke za ku yi kira ku bayyana mana ra'ayoyinku muna son mu ji irin shirin zabe da kuka yi kun shirya ko ba ku shirya ba lambar mu ita ce 2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Yanzu dai muna jiran ku kira da alamu dai muna dan samun tangarda a wayoyin namu domin kirayen yanzu sun wayata dai na ƙara. To yanzu mun samu ne kira dai ne. Ina cewa tare da ƙara. Ka kira dai mun samu daga ina ne kuma wake kira? To naji ƙarin gocewar layin to ne akwai ɗan tangarda bisa layin namu. To a cigaba da gwada mu 2025 kada manta a sa alamar tara plus da ɗaya sannan a jero lambobin. To yanzu haka ma da alamu mun samu wani kira to da fatan wannan kiran ba zai goce ba wane ne kuma daga ina ake kira Assalamu alaikum daga ina ake kira To da alamu dai har yanzu muna samu so a ci gaba da tira gwadawa mu kuma za mu zauna muna jira ga injiniyoyin can suna ta kokarin aiki su ga tabbas sun gyara wannan integrator da aka samu To madalla mun samu kira daga Kebbi wane ne akan layi da Kebbi
Assalamu alaikum wa rahmatullah
Amin wa alaikum assalam wane ne da Kebbi sunan malamin
Sanna sai daga Zuru
ban ji sunan sosai ba
Sanna sai daga Zuru
Sanna sai to malam ya kashi kai shirin zabe kuwa ka kwana biyu rage
mun riga mun shirya da yaddar Allah zamu zabe lafiya lau
To anan gure da kai ko a ya wani irin shiri ma kai ma tukunna
ni riga mun shirya zamu zabe lafiya lau insha Allah zamu zabi wanda muka ga ya dace da mu
to mun gode
fatar kirki tashi lafiya
to wallahi mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka haka mun samu annan wani kira kuma wane ne kuma daga ina ake kira mallan na kallahi kana tare da mu mallan kana tare da mu to da alama naji karan gocewar line to sai a ci gaba da gwadawa dai mu kuma zamu ci gaba da sauraro mu ga in laikan nan za su ba mu jira ayoyin ku a yau to ga wani kira akan layi wane ne kuma daga ina ake kira
yawa kana kira ne da Bilyaminu daga nan ne gobe a Kimba
Akimma Bilyaminu to ya shirin zabe
to shirye-shiryen zabe muna nan muna ta shirin zabe amma mu yanzu shirin zabe mu akan mutum ɗaya ne wanda yake shine jigon mu wanda muke so shine yake so ya kai ga wannan kujerar mulkin da ya wuce mana Buhari ba saboda shi da yake kanta da kai yanzu kanta muna tare da shi
to malam akwai abubuwa da yawa da
aka yana register ba mu da register zabe to da me zamu fito mu zabe
ya ba ku da register me ya faru
to mu daga wadin namu ne daga local government zuwa ward ba mu san su waye ba wanda ma ya kamata su zo su yi kante ba su zuwa kante sai dai kawai suna turo mana akwatin yin zabe ne akan kawai a zo a yi zabe
to madalla mun gode da fatan waɗanda suka ji wannan za su dau mataki kuma da kuma su dauka to mun gode da kiran ka muka kawo ƙarshen dagwayoyin mu yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Mali za ta fafata da Senegal a wasan karshe ta gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta matasa ta kasa da shekaru 20 da ake fafatawa a kasar jamhuriyar Niger. Karo na biyu kenan da kasashen biyu za su kara da juna a gasar, kasancewar sun fito ne a rukuni daya inda suka fafata a rukunin B. Mali ta doke Najeriya ne a wasan kusa da na karshe ta hanyar bugun penalty bayan da wasan su ya tashi a kunnin doki da ci 1-1, yayin da ita ko Senegal ta yi galaba akan kasar Afrika ta Kudu da ci 1-0. To sai a bangare daya kuma Najeriya za ta buga da kasar Afrika ta Kudu a wasan neman na uku a gasar. Dukkan kasashen hudu dai sun sami gurbi a gasar cin kofin duniya ta matasan ƴan kasar shekaru 20 da za a so mafafatawa a watan Mayu mai zuwa a kasar Poland. Gwarzon dan kwallon Afrika har sau hudu Samuel Eto ya ce har yanzu lokaci bai yi ba da zai janye daga taka leda, duk da cewa kwantaragin sa da kungiyar sa ta kasar Qatar za ta karkare ne a karshen wannan kakar wasannin. Eto dan kasar Kamaru mai shekaru 37 ya koma kungiyar ne a watan Agustan shekarar da ta shige daga wata kungiyar kasar Turkiya. To amma ya sami jefa kwallo daya tallace cikin wasanni biyu kacal da ya sami buga mata tun daga lokacin sakamakon fama da yayi da rauni. Dan wasan na ganin cewa har yanzu da sauran cin abincin sa a sha'anin kwallon kafa a kasar ta Qatar, kuma yana shirin ci gaba da taka leda abin sa. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF za ta shata wasu ranaku ga kungiyar Ismaili ta kasar Masar domin buga wasannin ta na gasar zakarun nahiyar Afrika bayan da aka sake dawo da kungiyar a cikin gasar. A ƴan kwanakin baya ne hukumar ta CAF ta kori kungiyar daga gasar ta bana sakamakon tashin hankalin ƴan kallo da ya barke sa'ad da kungiyar ta karbi bakuncin takwarorta ta kasar Tunisia AFRICAN a ranar 18 ga watan Janairu. Sakamakon dakatarwar dai ya sa Ismaili bata buga wasannin ta biyu ba na gasar a daidai lokacin da CAF kuma ta ce waccan wasan ma ba karkare ta ba saboda rikici, saboda haka za a sake duba akan ta nan gaba. AFRICAN ce yake kan gaba da ci 2-1 a wasan kafin tashin rikicin ƴan kallo da ya tilasta wa alƙalin wasan bushe ta tun lokaci bai cika ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla a gaida Murtala. To da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya roƙi ƙasashen ƙawayen Amurka da ke nahiyar Turai akan su janye daga yarjejeniyar makaman nukiliyar Iran da aka cimma a shekarar 2015. Yana mai kiran Iran ƙasar da ke kan gaban wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Pence na wannan jawabi ne a wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a gabas ta tsakiya wanda Amurka da Poland suka ɗauki nauyin sa a Warsaw. Shugaban kasar Colombia Ivan Duque ya ce yana so ya kawo ƙarshen mummunan mulkin kama ƙarya da ake yi a Venezuela. Duque ya ziyarci birnin Washington jiya Laraba inda ya tattauna da shugaba Donald Trump akan kokarin da ake yi na kauda shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro daga mulki. Shugaban Trump ya ce kasar Venezuela na cikin tashin hankali, ana kuntata ma mutane sosai, ya kuma ce baya jin daɗin abin da ke faruwa a can. ƴan jam'iyyar Democrat da ke da rinjaye a majalisar wakilan Amurka sun caccaka shugaba Donald Trump jiya Laraba a lokacin da suka kada kuri'a akan yanke ba da taimakon soja ga gamayar dakarun kasashen da Saudiya ke jagoranta a yakin da suke a Yemen. Ƴan majalisar wakilai 248 ne suka kada kuri'ar amincewa da dakatar da ba da agajin a yayin da 177 ba su so ba.
To madalla, takaitaccen labarin mu ka karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku zo su abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zata shafukan mu na yanar gizo mun sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hadiza Kari ta yana gabatarwa da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric. Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.